sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulla da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya.
An gano gawarwaki 39 a wani filin makaranta a filin wani mallakar Pasto a kasar Kenya daura da gabar ruwa wanda aka kama saboda ya ce wa mabiyansa su yi azumi har sai sun mutu. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka USAID ta tura da tawagar kwararru kan yaki da bala'o'i zuwa kasar Sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza fada a kasar. Jami'an Somalia sun fada cewa rukunin farko na 'yan Somalia waɗanda suka tsere daga rikici a Khartoum babban birnin kasar Sudan sun isa kasar Habasha.
To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin Najeriya sun ce nan da wasu 'yan kwanaki za su fara aikin kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Sudan ɗin da ke fama da rikici. To ko me masana a fannin tsaro ke cewa?
Na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su Faransa da su Amerika suke da shi. Ka tuna Amerika tura mu da sojoji na yaki ta yi ta bi cikin dare ta yi amfani da base nata na soja da ke Djibouti suka shiga suka dauko.
Sannan ko a wani irin hali wasu daga cikin marayun da aka kashe iyayensu a rikicin Boko Haram suke bayan da suka samu mafaka a wasu jihohin Najeriya?
Sunana Abubakar Ibrahim Ali, na daɗe tun 2018 nake nan makaranta. Na samu amfani sosai na boko da na Islamiyya duka. Yanzu izinina 20.
Za ku ji ƙarin bayani, muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. Ta ma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yezuwa yanzu an gano gawarwaki 39 a wani fili mallakar wani pasto a kasar Kenya daura da gabar ruwa wanda aka kama saboda ya ce wa mabiyansa su yi azumi har sai sun mutu. Shugaban 'yan sandan karamar hukumar Malindi John Kimbo ya ce har yanzu ba a sake tuno wasu kaburbura masu zurfi ba a filin na Pasto Paul McKenzie wanda aka kama a ranar 14 ga watan Afrilu saboda alaka da kungiyar asiri. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 43 saboda wasu ƙarin mutane 4 sun mutu bayan da aka gano wasu tare da wasu cikin matuƙar yunwa a cocin Good News International a makon da ya gabata. 'Yan sanda sun buƙaci kotu da raba su damar ci gaba da tsare McKenzie yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan mutuwar mabiyansa. Tsohon shugaban ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan kungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. Kungiyar ƙasashe 7 masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. Kasar Rasha dai ta sha yin barazanar kawo ƙarshen shigarta yarjejeniyar hatsi da aka cimma, wacce za ta ƙare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. Medvedev ya faɗa a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa wannan tunani ne na wawayen nan na ƙungiyar G7 game da hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasar kwata-kwata yana da alfanu da ba a nufa ba, saboda haka na nufin za a iya maida martani ta wajen fitar da kayan daga ƙasarmu, ci har da nau'ukan kayayyaki masu muhimmanci ga G7. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta tura tawagar kwararru kan yaki da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza fada a ƙasar, kamar yadda shugabar USAID Samantha Power ta bayyana a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Power ta ce tawagar bada agajin bala'in za ta fara aiki ne daga ƙasar Kenya a matakin farko, inda ta kara da cewa kwararrun na aiki ne tare da kasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake bukata da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani hadari ba. Rikicin ya barke ne kwanaki 8 da suka gabata tsakanin sojojin kasar da karu 'yan sa kai na RSF da ya haifar da matsalar jin kai, lamarin da ya kashe ɗaruruwan mutane da ritsawa da miliyoyin 'yan Sudan ba tare da samun abubuwan buƙatar yau da kullum ba.
Nan ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. Ta inda sauran ƙasashen duniya musamman ma na yammaci da Amurka suke ta kwashe 'yan ƙasarsu daga Sudan mai fama da tashin hankali, hukumomi a Najeriya sun ce a tsakanin yau zuwa gobe za su fara jigilar ɗebo 'yan ƙasarsu da rikicin ya ritsa da su. Wannan sanarwa da ministan harkokin wajen ƙasar ya yi a ranar Lahadi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya da ke ƙasar ta Sudan ke cewa suna cikin tsaka mai wuya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja.
In the next day or two, we can start, we would have got approval from the Sudanese government to start moving our people.
Ministan harkokin wajen Najeriya kenan, Mr. Geoffrey Onyema, ke bada tabbacin cewar daga yau zuwa gobe, Najeriya za ta fara kwaso 'yan ƙasarta daga Sudan, inda rikicin cikin gida ke ci gaba da ƙara tsananta. Ministan ya ce suna jiran samun sahalewar gwamnatin Sudan ne, da nufin fara kai 'yan Najeriya zuwa makwabciya ƙasar Masar, daga inda kuma za a yi jigilarsu domin a dawo da su gida Najeriya. Yana mai ci gaba da cewar tuni ana magana da ofisoshin jakadancin Najeriya da ke Masar da Sudan don tsara yadda za a yi wannan jigila. A daidai lokacin da Amurka ta yi amfani da jiragen yaƙi domin kwashe jami'an diflomasiyar ta sama da 100 daga birnin Khartoum, su ma ƙasashe irin su Faransa, Jamus da dai sauran ƙasashe tuni sun yi nisa wurin kwashe mutanensu da ke ƙasar Sudan ɗin. A daidai kuma lokacin da ake wannan dogon turanci, ɗalibai 'yan Najeriya da ke birnin Khartoum sun shaida min cewar a halin yanzu suna cikin halin tsaka mai wuya.
Sunana Abubakar Babangida, ina karatu a Jami'ar Sudan International University bangaren kiwon lafiya, aji na ƙarshe. Halin da muke ciki dai yanzu ɗalibai kan suna cikin fargaba da kuma neman mafita saboda yanayin da suke ciki. Sannan don matsalar da yake faruwa shi ne inda ɗalibanmu suke zaune da hostel ɗinsu da kuma apartment inda suke zaune, nan ne ainihin inda ake barin wutan, nan ne ainihin inda ake rigima, kuma nan ne 'yan Najeriya mu suka fi yawa. To akwai base mazaunin su wa'annan RSF ɗin inda suke zaune kenan. Sudanese army suna kawo musu attack multiple daga sama daga ƙasa, so su kuma suna ƙoƙarin kare kansu ta wannan saboda ana son a anshe shi wannan base ɗin. Nasu su musu ƙoƙarin karewa, so kaga dole a samu matsala. To kuma yaranmu suna makotaka da wannan base, to shine ma ake ganin cewa kamar tun farko ma wayo ne suka kafa wannan base din saboda wannan wurin inda wannan makaranta hostel din wannan makaranta yake a International University of Africa kenan. So akwai ɗan kasashe da yawa wannan makarantar, to wannan ƙaran da bindigogi suke yi da kuma jirage da suke tayawa wannan wurin shi yake sa yaranmu suke cikin tashin hankali. Sannan wurare da yawa zaka ga yaranmu ba wuta ba ruwa, sannan idan wani emergency like medical situation ya faru zaka ga like students ba sa samun life, ba hanya, asibitoci duka a rufe, shagunoni duka a rufe. In wani emergency abu ya tashi, sai dai cikin wasan da experience haka nan mu dai iya abin da zamu iya yi. Ba mu samun tallafi daga kowa daga ko ina, inda kowa ba mu samun tallafi. Yau ana magana kwana 9 muna zaune ba wani abin da idan muka kira ita embassy ba wata magana. Ina fadan wayan abubuwan ne ba wai dan ina so bane, dole ne in faɗi gaskiya don yanayin da ɗalibanmu suke ciki. Kuma idan ban faɗi wani abu ba mun musu adalci ba, akan haka suka zaɓi zama shugaba, su babu abin da zan yi ilimi in faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa. Kuma muna neman ɗaukin gwamnati, jin wannan labarin ya samu ni daɗi.
Shugaban ƙungiyar ɗaliban Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya ta fi sani cewar in har kwanaki biyun nan suka yi bata kwaso su ba, to koma zai iya faruwa. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani ƙwararre ne a Najeriya.
Ana iya cewa gazawa ne ga gwamnatin tarayya da bata yi gaggawan fito da mutane ba kamar yadda ƙasashen Amerika, Faransa da sauransu suka yi. To amma ya kamata mu yi la'akari da wasu abubuwa. Na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su Faransa da su Amerika suke da shi. Ka tuna Amerika tura mu da sojoji na yaƙi ta yi ta bi cikin cikin dare ta yi amfani da base nata na soja da ke Djibouti suka shiga suka dauko. Duk mayakan ina jin watakila sun san cewa in suka kuskura suka fiskanci America dukansu ba zai musu dadi ba. Kuma kamar yadda na nuna sun yi amfani ne da iliminsu da kayayyakin aikinsu da suka je da helicoptoci na yaki. Ba mu da waɗannan helicoptoci na yaki da za su shiga wani ƙasa su fito. Su kansu sojojin America sai da suka yi yawo mil 800 zuwa su shiga su fita, kuma sun yi shi ne cikin dare. Abin da ya kamata mu yi amfani da makwabtan Sudan, Chadi, irin su South Sudan, irin su Eritrea, Egypt da Misira kenan da sauransu, su taimaka su da kuma mu yi amfani da kungiyar Afirka. A ba mu cewa duk fadan da za a yi a barwa mutane su shiga su dauke mutanensu, a samu kamar yarjejeniya da za a tsagaita ba da wuta na kwana uku sannan a shirya. Ba dole sai an dauko su da jirgi ba, ba ma inda jirgi zai sauka. Kamar yadda na faɗa a baya, aiko su Faransa da Amerika sun yi amfani ne da jirgi mai saukan angulu kuma na yaki wanda ba mu da su. Don haka a kai su wani ƙasa kamar makwabtan Sudan din a fitar da su yadda za a zauna, kuma a yi a sake wani tsari da za a ɗauke su a dawo da su gida.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata tawagar 'yan kasuwar India 50 ta fara ziyara kwanaki hudu a ƙasar Rasha yau Litinin din nan, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta ƙaru biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. India da Rasha dai suna tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba, kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan, yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Mantrov ya kai zuwa New Delhi. A cikin 'yan watannin nan da suka gabata, Moscow ta zama ƙasar da ta fi kowace ƙasa samar da ɗanyen mai ga India, yayin da takunkumin da aka kaka ba wa Rasha ya sa ta neman ƙarin cinikayya da ƙasashen Asiya. Daga ƙarshe, jami'an Somalia sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan Somalia waɗanda suka tsere daga rikici a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, sun isa ƙasar Habasha. 'Yan Somalia 27 da suka haɗa da mata 4 sun isa ƙasar Habasha bayan tsallakawa garin Metema da ke kan iyaka ranar Juma'a, kamar yadda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya shaidawa sashen muryar Amurka na Somalia. Ɗaya daga cikinsu shi ne tsohon ɗan jaridar sashen Hausa na Somalia, sashen Somalia na BBC, Abdulsalam Hereri, wanda ya je birnin Khartoum a ranar 5 ga watan Afrilu domin halartar bikin tunawa da fitaccen mawaƙin Somalia Muhammad Suleiman Tubek. A jiya Lahadi, Hereri, wanda yanzu yake bayar da labarun al'ummar Somalia da ke ƙasashen waje, ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ya isa birnin Hargeisa na Somaliland kwana guda gabanin ranar da zai bar birnin Khartoum, faɗa ya ɓarke.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, duk da yake an samu sauƙin matsalar ayyukan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, iyaye da magabata na nazarin makomar wasu daga cikin dubban yara marayu da matsalar ta yi sanadin mutuwar iyayensu. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu daga cikin waɗannan yara ke samun gata a Sokoto kimanin shekaru 5 da suka gabata, kuma akwai shirin ƙaro wasu marayu daga gabashin Najeriya da yawansu ba zai kasa 200 ba da zammar kyautata rayuwarsu. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Sunana Abubakar Ibrahim Ali, na daɗe tun 2018 nake nan makaranta. Na samu amfani sosai na boko da na Islamiyya duka. Yanzu izini na 20, ina neman na 30.
Amina Muhammad Ahmad, Borno State. Da abinda muke son muka ce, su mana za su yi mana.
Wasu kenan daga cikin yaran da matsalar Boko Haram ta mayar da su marayu a yankin arewa maso gabashin Najeriya, waɗanda Allah ya yi wa gata da samun kulawa da inganta rayukansu a wata makaranta da wani bawan Allah Alhaji Umaru Kwabo AA ya assasa a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. Yaran da adadin su ya haura 160 haɗi da wasu marayu daga jihar Sokoto sun kwashe shekaru 5 cur suna samun kulawa a dukkan bangarorin rayuwa kama daga neman ilimi, koyon sana'o'i da kowane irin gata wanda yara masu iyaye raye ke samu kuma fiye da hakan. Hakan ne ma ya sa wasu daga cikin magaisan yaran da kan yi tattaki daga jihohin Borno da Yobe zuwa Sokoto kowace shekara domin ganin yadda yaran suke ke cike da nuna gamsuwa da abin da suka gani.
Sunana Musa Bare, ko daga jihar Yobe. Alal hakika a can ma ana daukan nauyin su, amma ai akwai bambanci da nan tun daga primary a dauki nauyin mutum har zuwa university.
Yace sunana Fatima Yahaya Kulo, shugabar kungiyar iyayen marayu na Borno State. To alhamdulillah, fata gare mu, muna son su ma su zama masu kwazo, sun yi wannan sun gama karatun sun ta su zama masu kwazo, su ma su zama masu taimakawa su. Har ma akwai yaran da muke hira da su, yace shi fa in ya zama ya girma yayi karatu ya zama kaman Baba Jarma, shi ma zai fara daukar marayu daga Sokoto.
Duk da yake akwai wasu dake daukar nauyin kula da wasu marayu a yankin na gabacin Najeriya, duba da yawan adadin wadanda ba su samu irin wannan damar ba, yasa wanda ya assasa wannan makarantar Tajar Mayuke Academy dake Sokoto ya sake tunanin karo wasu marayu.
Za mu zauna da su malaman da suka dauko wadancan dalibai a sake komawa Maiduguri da Yobe, a sake debo muna mata da maza daga 200 abin da yake kasa. Wannan ayyuka da ka gudana a rayuwarmu, za mu ci gaba da wannan aikin.
Ba shakka kula da rayukan marayu abu ne da ake sa ran yin amfani su kansu marayun da ma al'ummar da suke zaune a cikinta. Hakan ne yasa jama'ar jihohin Borno da Yobe, bayan damarin da suke da ita akan makomar marayun da ba su samu gata ba, a lokaci daya suke cike da gamsuwa da yadda marayu na yankunan nasu ke ci gaba da samun gata a jihar Sokoto.
Sunana Baba Gana Aji, chairman na Borno Muslim Forum daga Maiduguri. Wayannan yaran da Allah da ya ba su dama fiye da an samu da su ne, an samu su kuma alhamdulillah ba za a kwatanta su da yadda wanda suke can gida abin nan ba. A yaran da sai mu ce su kara himma su ci gaba su fitar da mu daga kunya. Mutum ya dau nauyin ka zai baka komai da komai, ai sai kai ka zo na sai kai ta karatu. Muna fata yaran a cikin za a samu engineers da doctors da all professions.
Yanzu haka dai hukumomi da kungiyoyi daban-daban da ma daidaikun mutane masu hali ne ke fafutukar kula da rayukan marayu domin kyautata rayukansu ta yadda za su amfani kansu da al'ummar da suke ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
In za gogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 6 na safe da minti 18 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi, a Ghana kuma 5 da minti 18. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1500 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum, kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci, gadan marayu, haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu. Muna kan bacin yarinyar nan mai shekaru 13 da tace malamin ta na allo ya yaudare ta yayi mata ciki. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gulu. Idan wata kila mai sauraro na biyar shirye-shiryenmu da suka gabata, muna bin diddigin zargin da ake wani malamin Islama mai suna Husaini mai guduma ji Kawukari, wanda wata yarinya mareniya mai shekaru 13 da haihuwa ta ba mu labarin yadda malamin ya yi amfani da wani salon yaudara har ta kai ga yana mu'amalar da masu aure kawai aka halartawa. Lamarin da ya kai ga har yarinyar ta samu juna biyu, wadda idan aka ce mata haihu a yau babu mamaki. To sai dai shi Malam Husaini mai guduma ji Kawukari ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar ƴaƴan halitta, wato DNA, dan gano sahihancin cikin lokacin da shirin ciki da gaskiya ya tuntube shi.
Eto, abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba, tunda magana na kotu alƙali ta nemi cewa tunda su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba, to a tafi DCP sun zo sun ki sun ce a je shari'a shirinsu a kai DPP. Sun zo da aka an kai DPP muna isaikin muji lokacin da duka zai zo, muji wani adiya za a yi kuma a tafi shari'a da shi.
Okay.
Har ga Allah ba sun komi a ciki wallahi.
Wato dai mallam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari akai maka.
A shari ne, wallahi shari ne. Shari ne. To me ya bidin? Nasu da suka ce abin nan. Kawai mace ta wata ciki wata biyar ce kai sai ka ce kai kai. Ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta. Kuma sun ce wa gidana take karatu, dai na take karatu a gidana. Ga dalibai na suna nan tare ga kowa sai zuwa tambaye su a duba gani. Ai babu ne clear fili. Da ka kariya ne kawai wannan kuma an yi wa annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a jikina ni ban taba jin shi ba ai na ce musu na dauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun dauki nauyi duka a gwada aje aje DLA sun yi har daga wurin police sun dus abin da suke sun hada kai da wurin su suna dan su bata suna na sai zo mi wannan bai zo ma komai ba annabawa ma bata sunan su ya baci wani Allah bata ya baci to daga nan ne bai taba dame ni ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji mu yaya zai fito ina fito ya soke duk abu da suka ce tunda sun ce shara suke so aje tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu aje a gwada jinin yaro a gwada komai na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene
akramakallah su waye ne DPP din nan
eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin DPP ni ma ban sani ba
sabanin ikirarin da shi malam Husaini yayi na cewa ya nemi ayi gwaji amma bangaren yarinya sun kiyarda malamin da ya saurari takaddamar a majalisar malamai ta jihar Taraba malam Adamu Salihu yayi mana karin haske kan ainihin abin da ya faru a gaban majalisar
kaga dai jarabawa ba inda ba ta fadawa yawa amma su suka insisting akan su na shi ita tace shi yayi ita wannan rajin mai kula da ita ce ita shi yayi shi ya ce ba shi yayi ba saboda haka me ya kamata a yi sai a je a yi DIE ne ko a je a wani test haka DNA yawa DNA wannan ka an rubuta a rubuce za a je a wannan test din akwai wanda suka ce a yanzu haka din ma halin da take ciki za a iya zuwa a gwada a tabbatar cewa cikin nan nasa ne to amma majority suka ce a'a sai an haihu to shine yace sai aka ce to tun da in ta haihu sai ta haihu ne daga yanzu zai dau dawainan ta har sai ta haihu ne to sai shi ya amince ka haka yace kuma idan aka aure aka samu ba nashi bane to zai claiming abubuwan da ya kashe
a wajen ita marayar zai claiming ko a wajen wa American ta ko a wajen kuku
eh to duka dai tun da dai yanzu an hadu an daura masa in kuma ka zo ka samu ba nashi bane to zai claiming damage
idan ba ta da suna da sauran da daure yarinya kenan da abin da ta yi ba ko me yake sani
to kaga dai wannan shine zai fassara abin da yake nufi to aka tafi family unit sai ita Rabi tace akwai kudaden da ta kashe ya kai 20,000 kafin zuwa yau saboda haka ya biya to mun gaba mun tafi kawai sai magana ta kwabe aka koma gaban police commissioner sai police su aikin su suka kama suka tsare shi to kafin ankara ko sai naji magana a kotu aka tafi kotu aka yi aka dawo a dawo Muslim Council muka ce a tunda magana tana kotu mu kuma sulhu muke mu fidda hannun mu to anan muka tsaya brief din da nayi mashi chairmani na kenan
yawa
to har maganar da nake yanzu su suna insisting akan mu dawo a dawo council a zo na yi sulhu nake a kotu ne sai ta rubuta mana rubuce akan mu zo mu yi sulhu tunda magana tana gabanta
Malam Adamu Salihu kenan na majalisar malamai ta jihar Taraba uwar goyen mai suna Rabi Dalladi ta fada wa cikin ciki da gaskiya irin barazanar da ta fuskanta daga wasu na bangaren Malam Husaini a kokarin su na daƙil fitowar labarin mai abin kunya ga duniya
Malam Rabi kika ce in an je wajen wasu malamai ma sai su ce a kashe maganar kawai a rufa asiri
dan saboda yana da mutunci yana da kima gara ai allura ma yarinya in ya so cikin ya zuba za su bani kuɗi ko nawa nace a kashe yarinya ni ba zan yi kisa ba ba ruwa na ciki babban ciki ba zan yi kisa ba ba zan ci amana ba don saboda yarinya na amana ne a wurina yar makwabci na ba zan ci amana ba
kin ce ma mutumin ukari ne ko
mutumin ukari ne
sunansa Malam Husaini mai guduma ukari haka sunan yake
jika ba
faɗa mana cikakken sunan
Malam Husaini mai guduma jika ukari mai guduma
jika ukari kuma an ce yana da mutunci saboda haka kada a taba sunansa sosai
yawa shi babban malami ne kar a zubar mishi da mutunci wannan akar a zubar mishi da mutunci saboda shi babban mutum ne a yi yanda za a yi a samu yarinya a zubar mata da ciki wato idan ya ga dama ta mutu ma shikenan ba ƴaƴansu ba.
Kun taɓa jin wani labari a kansa irin wannan ɗabi'un a baya ko a kan wannan ake jin ya fara?
Da suka naɗa wannan shirin da cewa ina sarrafa ƴan mata to polisan suka tashi suka je har ukari suka je suka yi bingice sai aka je aka ce ai halinsa ne. Suka sake suka yi bingice a anguwan da yake kowa ma sai ce halinsa ne duk wanda ya so ki ce ai halinsa ne.
Masu sauraro, a nan za mu ja burki kan wannan batu tunda yanzu haka yana gaban kotu har sai hukuncin da kotu ta yanke. Idan Allah ya ba mu iko, za mu dawo domin sanar da ku. Haka kuma, irin ciki da gaskiya yana yin fatan alheri da addu'ar Allah ya sauke ta lami lafiya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yali Kaya, daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
To kafin mu je ga labaran duniya ta kace ga wannan sakon.
To ga labarai a takeice. Zuwa yanzu an gano gawarki 39 a wani fili mallakar wani fasto a kasar Kenya daura da gabar ruwa wanda aka kama saboda ya cewa mabiyansa su azumi har sai sun mutu. Shugaban yan sandan karamar hukumar Malindi John Kimboy ya ce har yanzu ba a sake tuno wasu kaburbura masu zurfi ba a filin na fasto Paul McKinsey wanda aka kama a ranar 14 ga watan Afrilu saboda alaka da kungiyar asiri. Tsohon shugaban kasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan kungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. Kungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan, ƙasar Rasha dai ta sha yin barazana kawo ƙarshen shigar da yarjejeniyar hatsi da aka cimma, wacce za ta ƙare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta tura da tawagar ƙwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza fada a ƙasar, kamar yadda shugabar USAID Samantha Power ta bayyana a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Power ta ce tawagar ba da agajin bala'in za ta fara aiki ne daga ƙasar Kenya a matakin farko, inda ta ƙara da cewa ƙwararru na aiki ne tare da ƙasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake buƙata da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani haɗari ba. Wata tawagar 'yan kasuwar Indiya 50 ta fara ziyarar kwanaki huɗu a ƙasar Rasha yau Litinin ɗin nan, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta ƙaru biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Indiya da Rasha dai suna tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba, kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon wannan makon yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Manturov ya kai zuwa New Delhi.
Masu sauraro, a mana afuwar tangarɗen da aka ji kuma baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci, sai an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za kuma iya zuwa shafin Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da ɗimɗiminsu. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babalade ta ni gabatarwa, da kuma Dadi Balawi da hada mana shirin, sai injiniyan mu Helen. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.